أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. چی گبل تفسیر منوت رمضان شکر دو دے دری حدود 40 دے دیا ہجرت مزون اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے گری مکہ دو مدینہ و دے 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 شکر دو دو دا 20 میلادی منا تن سورۃ آل عمران ایتیا موزیا کشن آیا تدری دا دے دیا تو کما انشاء اللہ دا متاشی افرقم آیا تدری دا دے دیا عند الوبنجي تعالى كتوى ولقد صدقكم الله وعده.
ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله
ذو فضل على المؤمنين. وبنجي تعالى ولقد صدقكم الله وعده. الله سبحانه وتعالى يا كنتم تامكو على القورين هو القورين سديم. نتي وعلى في قلبا آياتي دوكي دكافرين. بشي ما آياتي مهود ضد مثلا دوكاكامو Ubangiji Ta'ala ya gaskanta muku alƙawarin da ya muku a farkon yini. Istahsunahum bi'izni. Lokacin da kuke girbe su, kuke kashe su da izinin Allah subhanahu wa ta'ala. Ai Allah Ta'ala bai saba alƙawari ba, domin da farko ya ba ku nasara, kun ci gamba a kansu, kun yi ta karkashe su, hatta idza fashitum. Har sai lokacin da kuka tsorata ne, kuka yi rauni wa tanaza'tum. Kuka dinga jayayya fil amri cikin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A wannan lokacin da kuka tsorita, kuka yi rauni, kuke jayayya akan kubaya akan jabalul Rumah, wannan dutsen da manzon Allah ya tsaye da ku, ko kuma a ku je ku kwashi ganima, wa asaitum, kuka sabawa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Bayan ya nuna muku abin da kuke so na nasara, ba lokacin da kuka samu nasara. Amma da farko kun samu nasara, daga baya kuka saba wannan umarni na manzon Allah ta kuma na cewa kada ku bar wajen, to a lokacin ne kuma kuka samu wato ainihin damuwa. Allah Ta'ala ya ce minkum man yuridu duniya, daga cikin ku akwai wanda yake son duniya, yake nufinta, wa minkum man yuridu al-akhira, daga cikin ku kuma akwai mai nufin wato ainihin duniya. Daga cikin ku akwai wanda ya hango ganima, hankalin bai tashi, ina bai tattara ta. Daga cikin ku kuma akwai wanda shi lahira kawai ya sa a gaba. Kuma sarafakun hannun liyabtaliyakum, sai Allah Ta'ala ya juya ku gabarin su, liyabtaliyakum, don ya jarrabe ku. Bayan da kun afka muku kun ci gamba a kanku, kun ci gamba a kansu, sannan daga baya Ubangiji Ta'ala ya juyar da ku gabarin su, ma'ana kuka juya ko kuma suka afka muku, domin Ubangiji Ta'ala ya jarrabe ku, ya ga za ku ci wannan jarrabawan ko ba za ku ci ba. Walaqad afa ankum, Allah Ta'ala ya yi muku afwa na saba umarnin manzo Allah ta kuma da kuka yi a wurin wannan yaƙi din. Wallahu ذو فضل على المؤمنين, Allah ma abokin fadala ne wato ainihin ga mutum. wato duk da cewa matsalan da aka samu a yakin Uhudu kada su sa bai fi tamani wa Allah ta'ala ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alƙawari da ya masa na nasara da zai bashi domin Ubangiji ta'ala ya ɗauka musamman alƙawari duk inda aka je za a yi ta to amma idan aka samu matsala daga wajen musu daga cikin mayaƙa ko za a iya samun damuwa to kamar yadda Ubangiji ta'ala ya cika masa alƙawarin sa a yakin Badar suka yi nasara to haka nan a yakin Uhudu ma a yi nasara domin dukkan wanda ya bi tarihin yakin Uhudu zai ga a farkon al'amari musulmi sun yi nasara har sun fatattaki kafiran nan sun ci galba a kan su sun kore su ga ganima nan duk sun zubar sun bari amma daga baya sai aka samu matsala musulmin suka yi rauni suka ji tsoro suka dinga jayayya a kan jabal Uhud manzo Allah ya tsaya ya sanya mutum 50 a kan wannan dutse ne wanda yana nan a gaban dutsen Uhudu dole zai tsaya dutsen Uhudu zai ga wannan jabal Uhud yana gaban dutsen Uhudu idan kafin kalli da ake ziyara to yana bayan ka kaga mutane suna hawa to sai suka kama jayayya manzo Allah ya tsaya da su mutum 50 sai ce kar ku bar wannan wajen ko da kun ga tsuntsaye suna zuwa suna funke mu ku tsaya a kan wannan dutsen kada ku bar wuri ko dai ku kula da wanda za su tuzo wannan ka baya in kun gan su kawai kuma su ruwan kiji kuma ko kun ga mun yi nasara ko an yi nasara a kan ko kun ga ana kashe mu ko mu ne muke kashewa kar ku bar wannan dutse ku tsaya a kan ta to amma ina da suka ga musulmi sun yi nasara ga gari ma ana ɗiba sai suka ce sai suka rufe kashi biyu ko suka ce kawai muje mu ɗebi gari ma ai dama nasara muke nema kuma nasara ta tabbata wasu ko daga cikin sabon suka ce a'a kar ku manta da wasiƙin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana ya ce kar ku bar wannan wuri ko mun muka yi nasara ko an yi nasara a kan daga cikin ko wanda suka dage a kan abin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai shugaban su Abdullahi bin Ubay to da haka suka ce babu inda za a je amma su 50 ne mutum 40 suka masa tawaye shi ke nan suka je suka kama ɗiban ganima aka bar shi da mutunta wannan ko shi ko Khalid bin Walid dama shi yake jagorantar dawakai 100 ina nan yana bayan da ya hango cewa sun shagala da ɗiba wato ainihin ganima to da aka kai biyo ta ba kawai zai mutu wani ya kashe su Abdullahi bin Jubair sannan kuma ya afkawa ainihin sahabbai ko da aka kowa sai dinga jin ruwan kibiya kawai kuma ya yi iko sannan wa'innan sauran kafirai suka dawo aka zo aka afka musulmi tunda wato ainihin aka fadaddake su to abin da ya jawo aka samu matsala daga baba an yi nasara shine an saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma da an bi yakin yinda manzon Allah ta tsaya ya tsara shi da ba za a samu wannan damuwa ba shi yasa yaki yana buƙatar shugabanni kuma yana buƙatar biyayya a yi wa shugaban biyayya sau da kafa idan babu tsari to ba za a yi nasara ba in ko za a saba wa shugaban to nan ma ba za a ji wato ainihin nasara ba amma a farko musulmi sun ci galba daga baya aka samu wato wannan matsalan da aka samu kafin daga baya kuma aka sake koran kafin Ubangiji ta'ala ya zargi wa'inda suka je diba ganima ne ce minkum man yuridu duniya daga cikin ku akwai mai son duniya su ne masu son ganima suka bar inda suke suka bar wannan dutsen suka kama ɗiban gari Allah ta'ala sai zarge su da ni da wannan wato hali irin nasu sai kuma yace wa minkum man yuridu al-akhirah daga cikin ku kuma akwai wanda suke son lahira ladan lahira ne kawai a gaban su su ne wannan mutum goma wanda suka tabbata akan wannan dutsen wadanda su ba su bar inda suke ba sun bi umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tare da shugaban su Abdullahi bin Jubair ba su kushe ba ana harbin su da kibiya har sai da suka yi shahada ga bajin su ka ga wayannan kan su yi shahada sun tafi wato ainihin lahira Ubangiji ta'ala ya ce kuma sarafakun anhum liyakhzikum Allah ya juyar da ku ga barin su don ya tarabe ku wato galban da kafirai suka kama a tsakiyar yakin akan musulmi Allah ta'ala ya yi haka ne don ya jarrabi imanin su ya gane imanin su na gaskiya ne ko ba na gaskiya ba domin idan ka sha wahala ka dace a kan imanin ka to ka ci jarabawa ke na lallai imanin ka na gaskiya ne idan wahala ko ta sa ka bar addinin ka ko lallai ko shakka babu imani ka dama ba na gaskiya ba to da ka Allah ta'ala yana jarraba mu'minai don ya jarrabi wato imani ko ina wanda suka kamu matsala har suka bar wannan dutsen suka je aka ci galba kuma akan musulmi da sababin saba umarnin maza kuma da suka yi sai Allah ta'ala ya ce walaqad afa'an ana yafi wannan shine zai nuna maka gatan da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi wajen ubangiji ta kadu wasu ne ne kuma ne mun ya jawo matsala a cikin musulmi amma Allah ta'ala ya ce na yafi walaqad afa'an Allah ya yafe muku zunuban gaba daya laifin da kuka dauka wannan yana maka muhimmancin sahabba to yanzu wannan laifi ne zaka je ka kawo lokaci wani sahabin manzo Allah kuma ya yi har ka zarge shi akai wannan laifi ne wuce laifin da zai zama sababin sa za a zo a cikin ba akan musulmi har a kashe musulmi mutum 70 da shi har manyan manyan sahabba irin su Hamza bin Abdul Muttalib da sauransu amma kuma Allah ta'ala ya nadi na gafarta mu to da haka sabon manzo kuma matsayin shi na da girma wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala dan ga wannan yana zabi da ku jani dine ko bai bin san duniya bai ma san menene yake yi ba to da haka kenan Allah ta'ala ya faɗi haka kada wani kuma ya dinga aiban da sahabban da sababin wannan wato ainihin abin da suka yi to ubangiji ta'ala ya ce wallahu zu qablin azim Allah ta'ala ma abu wallahu zu qablin alal mu'minin Allah ta'ala ma abu tin kalala ne wato ga mu'mini a cikin dukkan halaye to da haka Allah ya musu falala ya ba su nasara a farko sun ba matsala a tsakiya a ƙarshe kuma ya ba su nasara sannan kuma ya musu afuwa ya yafe musu na laifuffukan da suka yi a wajen wato ainihin yaƙi din yanzu ubangiji ta'ala ba zai kama su da wannan laifi ba sai Allah ta'ala ya ce in tus'iduna
wala tazuruna ala ahadin والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون
ubangiji ta'ala ce in tusiduna wala talwuna ala ahadin fa ambati ko kutina lokacin da tusiduna kuke gudu kuke bari murin yakin wala talwuna ala ahadin ba fa wayawa ko wani dunya lokacin da kafirai suka juyo suke yakan ku suke harbin ku a lokacin kun juya kuna gudu wasu ma suna hawa zuwa su wasu kansu Ankara ma sun gansu a Madina ubangiji ta'ala ya ce ku tuna lokacin da kuke juyawa ba kwa wayawa akan kowane mutum ɗaya kuna ta tafiya wa rasulu ya da'ukum fi ukhrakum manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana kiran ku a kan bayan ku yana cewa hadumma ilayya ku zo wurina ilayya ibadallah ku zo wurina ku bayin Allah amma ba kwa wayawa fa asabakum ghamman sai baƙin ciki ya lulluɓe ku bi ghammin da sababin bakin cikin da kuka tusa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na saba umarnin da kuka tusa suka yi da kuka yi da kai la ta zanu alama fatakum wannan bakin cikin ya zama bai ku domin kada ku yi ku damu akan abin da ya ku ke muku na ganima wala ma asabakum ko abin da ya same ku na cin galba da kuka da akai akan ku na daukar kafare akan ku ya zama bakin ran wato saba umarnin manzo Allah kuma shi yake damun ku ba ganima da kuka rika ba ko kuma wato nasara da kafirai suka yi akan ku ba wallahu kabirun bima ta'malun Allah ta'ala masalin abin da kike aikatawa ko da zo da kike aikatawa ko da aboye ne ubangiji subhanahu wa ta'ala ya san abin da kike aikatawa wannan lokacin da wato ainihin kafirai suka juyo akan musulmi bayan Khalid bin Walid na harbin suka baya kuma har aka yi shi da cewa ma an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a lokacin da aka jiyo gaba duka baya duka da yawa daga cikin sahabbai sun gudu da yawa daga cikin musulmai sun gudu kuma gudun da suka yi wasu sun haura sama zuwa zuwa wasu sun kama hanyar barci wasu kansu Ankara sai suka gansu a cikin wato ainihin garin Madina Abdulli ɗaya daga cikin malamin tafsiri yake lamma shaddal mushrikuna ala almuslimina bi'udin fahazamuhum dakala ba'duhum almadinata wa antalaka ba'duhum fawqa aljabali ila as-sakhrati faqamu 'alayha lokacin da wato kafirai suka kawo hari wa musulmi bayan tuna kara akan su na farko suka afka musu suka tsananta musu to a lokacin ba wasu daga cikin musulmi sun kama gudu har suka koma garin Madina wasu kuma suka je suka haura sama zuwa su sai ta Allah ta'ala ke cewa in tusriduna kuna haurawa wato kuna gudu har ma wasu ku suna haurawa wato sama dutse don sai da min san sau babban dutse samu wani karamin dutse sai ya zauna a kansa to a lokacin maza kuma sai kama kira suna cewa ilayya ibadallah ilayya ibadallah ku tafi wurina ku bayin Allah ku tafi wurina a wata riwaya maza kuma cewa man ya kurro fada hujjanna wane ne zai kai hari ya bashi a cikin sakamakon sai zama a cikin wa zai kai hari sakamakon sai zama ya zama a cikin to a lokacin an samu su daga cikin sahabbai duk lokacin da maza kuma ake cewa wa zai kai hari ya kare mu daga dukan kafirai ne ya samu aljanna sai ka ga wani ya shiga ya ce ta yaƙi har aka ce shi shi ke nan ya yi shahada sakamakon sa ta zama aljanna wani ma ya sake yi sakamakon sa ya zama aljanna tunda mutum tara suka yi shahada a wannan lokacin maza su ma ce to yanzu bai kamata a tsaya ba a afka musu gaba ɗaya ba saboda haka maza su ma ya yi ta kiran su ne halumma ilayya ku zo wurina ilayya ibadallah ku zo wurina ku bayin Allah ana rasulullah ni ne manzon Allah hatta maza Allah yana kiran su sannan sai aka juyo su zuwa ga maza Allah ta tsawa wanda a lokacin kuma ana yaɗa cewa maza Allah ta tsawa ya bar duniya ya rasu to da sababin wannan ne kuma aka sake dawowa sannan kuma musulmi suka sake wato cin nasara a kan kafirai don da suka dawo don kuma suka kama dukan kafirai sai kafirai suka saurara amma ba za ka wada sai sun rika su har garin Madina to sai Allah ta'ala kuma ya kawo su dauki a wannan lokaci lokacin da aka gama wannan yaƙi bayan musulmi sun ji jiki sun je sun zauna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Abu Sufyan ya zo ya tabbatar da cewa manzala ta kuma yana duniya ko kuma an kashe shi a lokacin Abu Sufyan bai musulunta ba shine jagoran wannan yaƙi ne shine komandan wannan yaƙi ne amma daga ba Abu Sufyan ya musulunta shi ma Khalid bin Walid ya jagoranci wato ainihin rundunan dawakai shi ma ya musulunta daga ba washi bin Harb shi ma ya musulunta wanda ya kashe Sayyidina na Hassan to Abu Sufyan sai ya zo kusa da inda manzala ta yake shi da sahabban sai ya kama tambayar yana cewa afil qawmi muhammadun shin a cikin mutanen nan akwai muhammadu manzala ta yake karku amsa ba ya sake cewa akwai muhammadu a cikin ku maza kuma ya ce ku shi akwai muhammadu har ta uku da abai ba su an samu ta sannan sai ya sake cewa afil qawmi ibnu abi kuhafa shin akwai dan abi kuhafa a cikin mutanen nan wato yana nufin abubakar shin akwai abubakar a cikin ku nan ma shiru ba wanda ya ba da anka don maza kuma ya ce kada kowa ya ba shi sai sai ya sake tambaya hal fil qawmi ibnu al-khattab shin akwai Umar dan Khattab a cikin mutanen nan shiru a cikin mutanen nan akwai dan Khattab shiru to da maza kuma ya ce kada a amsa to a lokacin sai ya tabbar da yake da jama'an da shi Abu Sufyan sai ya ce amma ha ulai faqad qutilu wa qad waqa'a amma ha ulai faqad qutilu wa qad qutilu yake wa'annan an kashe su yanzu an yi tamu ku daga wato daga shari ko da haka sai yake gaya wa mutane da cewa an kashe manzala da sau kuma an kashe abubakar an kashe kuma wa'annan idan aka kashe su me ya rage a musulunci babu kai kenan hatta su Abu Sufyan sun san matsayin abubakar da Umar a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa Abu Sufyan da ya zo farko wanda ya tambaya manzala da sau da ya ji shiru sai ya tambayi abubakar da ya ji shiru sai ya tambayi Umar to idan aka kashe wa'annan shi ke na musulunci zai zama tarihi ne domin maza kuma shi ne komanda wa'annan ko sune abokanansa na kun tafi saboda haka idan sun gama da wa'annan duk abin da ya rage kuma ba wani abu bane aure su shi ke nan sai juya yake gaya wa mutane sai sai to wa'annan kan fa riga an kashe su kuma an yi san muku daga wato sharrin su kamar yadda shi yake ji to a lokacin sai na wanda sai kasa mallakar kanka duk da an ce kar ya ba da amsa wala an kalli ta sai ta ji sai ba Abu Sufyan yace kazabta wallahi adu wallah faqad Allah ma yusufa yace wallahi kariya kake ya kai makiyin Allah Allah ya wanzar da abunda wato ainihin zai nuna maka idan kariya kake yi manzala ta kuma yana raye Abubakar yana raye kuma Umar wato ainihin yana raye to da haka kenan sai tunani sai ya tsaya amma a lokacin sai ce yawon biyo bi badri wal harbu sija yace mun rama abinda kuka mana a yaƙin badar yaki ainihin wato sanyaudara ne abin da yaki yau an tsara akan kabobe kan katina ba to da haka abin da yake cewa shine mun rama abin da kuma na ayakin wato ainihin Badar wannan shine ake cewa ka shamata al ada wato dariyan gayya na wato ainihin abokanin gaba sannan sai ya take cewa ilu huban wato kaman wani gunki su ne huban suna cewa shine ba su wato ainihin nasara saboda haka sai dinga wato shele yana kiran wannan gunki na huban din to anan ne sai mazala kuma ya ce ku tashi ku bashi amsa sai sahabbai suka ce wani amsa za mu bashi sai mazala kuma ya ce ku ce masa Allahu a'la wa ajal Allah shi ne mafi ɗaukaka kuma shi ne mafi buwaya saboda haka sai ya ba su wato ainihin wannan amsa din to sannan kuma Abu Sufyan sai ya sake cewa lanan uzza wala uzza lakum muna da uzza gunkin uzza wanda yake taimakon mu inji Abu Sufyan ko ba ba ku da uzza wato kuma wannan gunki shi ya taimaka musu suka ci nasara akan musulmi sai manzon Allah sai ya ku bashi amsa suka ce amsa me za mu bashi manzon Allah sai ya ku ce maka Allahu mawdana wala mawla lakum Allah shine majibincin al'amuran mu ba ku da mai jibinta al'amuran to da haka manzon Allah sallama ya ba su amsa suka ba Abu Sufyan wato ainihin wannan amsa a lokacin Abu Sufyan sai nemi wato ainihin sai na Umar ya zo sai na Umar ya je ce to Allah da gaske ne ba aka ce Muhammadu ba sai ce wallahi ba aka ce shi ba yanzu haka yana jin sa abin da kake faɗa abin da kake faɗa yana ji to manzo Allah ta kuma ya tsira da kika akwai annaba da aka kashe a wurin yaki amma manzo Allah ta kuma ba iya kashe shi a wajen wato ainihin yaki ba to sai ubangiji ta'ala ya ce fa asabakum ghamman bi ghammi wato matsalan da kuka samu a wannan yakin sai Allah ya saka muku da sakin ciki na matsalan da kuka samu a wajen yakin bi ghammi da sababin sakin ciki da kuka sanya matsala da kuma na saba wa mutane da kuka kun san dole ne tun da zan ya ce kar a kauce wannan layi sai aka kauce da sababin wannan aka samu matsala a yakin dole matsala ta fara ta dai ba to tun da ko sabai sun bata maza sun arai to Allah ta'ala ko zai saka muku da rai da bata to da kake suka samu matsala bata rai na wato ru abun nan nasara da aka ci nasara da aka ci wato ainihin akan su wanda wannan abun ba aiki na nisa ba tun da ya ci Badar an ji an ci galba a dakin yin kaɗan ba a tsammanin a Uhud kuma za a samu ainihin wato matsala wasu suka ce gamman bi gamme ma'anar sa zamman alaƙani Allah ya saka muku da baƙin ciki akan baƙin ciki wato baƙin ciki guda biyu baƙin ciki na cewa an rusa mu da kuma baƙin cikin cewa an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma baƙin cikin an ci galba a kan ku an kashe manzon Allah da kuma nabiyin kuma baƙin cikin kafirai wato sun samu ainihin ɗaukaka a kan ku Allah ta'ala ya jarrabi musulmi da wannan bakin ran da shi ainihin wato baƙin ciki to amma ya yi muku haka ne don ya ɗauke musu damuwa a kan ganima da ta kuku ce ba su dinga jin haushin kuma a ba su samu ganima ba da sun fi nasara da su kwashi ganima amma ba su samu ganima ba sannan kuma don ya ɗauke musu damuwa a kan waɗanda aka kashe da rauni da aka samu wannan shi ne manufa na wannan bayanin da hikima na tsora musu wannan baƙin cikin domin ya mantar da su damuwan wato ba su samu ganima ba ko kuma damuwa na waɗanda aka kashe musu ko kuma wato ainihin raunukan da suka yi ubangiji ta ala ce wallahu khabirun bima ta'malun Allah ya san abin da kuke aikatawa babu abin da yake kuya ba inna Allah la yafa alayhi shay'un fil ardi wala fil sama Allah ya san dukkan abin da yake cikin tambayi ko ka sai ba abin da yake kuya mata kuma ya alamu ma su wasu su bihin nafs Allah ta'ala ya san abin da yake wasuwa wato anan ubangiji ta'ala yana gaya mana cewa duk abin da suka saka a zuciyarsu a lokacin wannan yakin ba abin da Allah ta'ala bai sani to da Allah ba a buya ba abin da yake buya masa daga cikin abin da dan Adam yake aikatawa a zahiri ko a batini sai Allah ta'ala ya sani
ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق يحفظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور.
بنجي تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة قلنا الله تعالى سوكر مكودا نشوى min ba'dil ghammi bayan ba'da rai da bakin ciki da uka shiga nu'asan shine kinkidi Allah ta'ala ya kuma muku da kinkidi ya basha fa'in bakan min wanda wannan kinkidi yake rufe wasu daga cikin su ne mu'mini cikin wa fa'ifatun qad ahammatun anfusuh wasu daga cikin ku kuma kawuna su ne kawai ya dame su wanda su ne munafukai yazunnuna billahi ghayra al-haqqi dhanna al-jahiliyya suna yi wa Allah zato zaton da ba na gaskiya ba irin zaton jahiliya suna tsammani ai yanzu kan an gama da musulunci gaba daya an tsuke musulunci ba wani motsi da zai saki haka ainihin munafikai suke tsammani ya kuluna suna cewa haddana min al'amri bi shay shin akwai wani abu da kuma yanzu da ya rage mana ai mu ba mu da wani al'amari da ya rage mana da abun a halin mu yake ai da ba mu zo ma an kashe mu ba wani innal amra kullahu lillah Allah ta'ala ya ka ga mu al'amari gaba dayan sa na Allah ne yake karfafa bayinsa yadda ya gada ya kuna fi anfusihim ma la yu'minuna lak ubangiji ta ala ce munafukai suna bayyana maka abin da ke cikin zukatan su wato wa suna boye maka abin da ke cikin zukatan su na munafurci ma la yu'minuna lak abin da ba za su bayyana maka ba wato munafukai ne ba don Allah suke yin me ba suke yin addini ba suna yi ne domin kada wato ainihin azurta jini su ko da aka ba ta bayyana maka wani ya kudu na suna cewa lau kana lana min al'amri shehu da muna da wani abu na cikin wannan na al'amarin ma ku finna ha kuna da ba aka ce mu a nan ko suna cewa ai mu tilasta mana aka yi muka zo wurin yakin nan da al'amarin a hannu yake ai bara mu zo bannan sana aka ce sai Allah ta'ala ya ce kul lau kuntum fi buyutikum ka gaya mana da za mu kasance a cikin gidajen ba ku zo yakin ba da barazal ladina kutiba alaihimul qatl da waɗanda aka kaddara musu wato kita inda za su fita ila mafaji'ihim zuwa ga makwantan su inda za a sassare su a kwantar da su waliyabtali Allahu ma fi sudurikum Allah ta'ala ya yi haka ne ya jarrabe ku kun mu'minai domin ya jarrabe abin da ke cikin zukatan ku ko kuma dukkanin ku gaba daya Allah ya jarrabe ku ya ware mu'minai masu ikhlasi da kuma waɗanda akwai munafurci a cikin zuciyansu waliyumahisallahu waliyumahisa ma fi qulubikum kuma don Allah ya tashi abin da ke cikin zukatanku ya yafe muku ne kun fuka ku ya tsarkake ku kun mu'minai wallahu alimun bi zati sudur Allah ta'ala ya san abin da ke cikin wato kiratan kowa kuma ni ta'ala san abin da ka kulle a cikin kirkin wato lokacin da su sahabbai ko kuma musulmi aka yi wannan yakin aka ci galba a kan a lokacin an shiga cikin tashin hankali an shiga cikin damuwa to amma wani abu ne Ubangiji ta'ala zai wa mu'minai don ya kwantar musu da hankali shine ya aika musu da bacci da kinkiri to da aka kabar da suka kama wato ainihin kinkiri mutum har ta kwabi sai yana kokarin faduwa ko ya fadi ya dauka ya fadi wato ainihin ya dauka to idan ka ga ko mutum yana bacci ko yana kinkiri to ya samu aminci ne wato ya samu kwanciyar hankali shi yasa yake ainihin bacci ko kuma yake kinkiri bayan suka ce alƙa'i guda yana wato wanda yake mazauraci ba zai taɓa yin bacci ba ko da haka idan ka ga mutum ya yi bacci to babu tsoro a tare da shi amma kana cikin tashin hankali ba za ka yi bacci ba wato kamar a ce yanzu misali an gaya maka wasu ƴan ta'adda za su zo su far maka da daddare to in dai ka tsori ta to ba za ka taɓa yin bacci ba har gari ya waye amma in ko ka yi bacci to baka tsori ta da wannan labarin da aka gaya maka to tunda komai a kan nan har suke gengedi wajenan tsoro ya fita daga zuciya. Ma'ana dai Ubangiji Ta'ala ya fitar muku da wannan tashin hankali da tsoro da razana na waɗannan abokanin gaba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da zai hijira daga Makka zuwa Madina, a lokacin kafirai suna neman ka, suna neman ka da su kashe shi. To sai Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga zaro kira domin ya yi ɓadda bani, wanda gogon hiran nan yana Jabalun Nur, abin da gaba kauri akwai, yana Jabalun Sawr, Jabalun Sawr yana hannun riga da hanyar Madina. Kaman ka bai ka kudu Madina, shi kuma wannan dutsen yana arewa, manzon Allah ya zo ya shiga wannan dutse, wani ya haura wannan dutse ya shiga wannan kogon. A lokacin da suka shiga kogon shi da Sayyidina Abubakar, a lokacin suna tunanin kafuran nan za su iya zuwa wannan kogon su same su, to shi Sayyidina Abubakar bai iya barci ba, hankalinsa a tashi. Amma manzon Allah kuma yana shiga wannan kogon kawai ya kwanta ya kama da shi, kuma har kafuran suka zo bakin kogon, Sayyidina Abubakar hankalinsa a tashi, har yana cewa manzon Allah ya Rasulullah, wallahi da ajiyan su zai sunkuyar da kanka ya kalli inda kamarsa take ma da zai gamu. Amma manzon Allah ce masa yake yi, la taqa inna Allah ma'ana, kar ka damu, Allah yana tare da mu. Yana cewa ma zannuka bi zaini la tufarikuhuma, me kake zaton mutum biyu wanda Allah ta'ala shi ne hukunsu. To manzon Allah bai tsori ta bane shi yasa ya kama barci a wurin inda ya ji tsoro da zai yi barci ba. To kaga wannan shi ne amana, ma'ana a shiga wani tashin hankali a gari ko a cikin al'umma, kai kuma zama ba ka cikin wannan tashin hankali, wannan ni'ima ce ta Ubangiji Subhanahu Wata'ala wanda yake ba wanda yake dama. Kawai kai ka kwanta ka yi barcinka har gari ya waye, amma wani kuma ya kasa yin barci kuma abin tsoron ƙwaya ɗaya ne, iri ɗaya ne, ba kala biyu ba ne, daidai wa daidai irin na kowa ne. To wannan wato ni'ima ce da Ubangiji Ta'ala yake wa wasu gaskin bayansa. To Allah Ta'ala sai ya koro wa su waɗannan sahabbai wannan barcin, kuma suka yi shi. Shi Abdullahi bin Mas'ud yana cewa annu'atu fil qitali min Allah wa fil salati min ash-shaytan, shi gengedi a wajen yaƙi daga Allah ne don ni'ima ne, don ya kawar maka da tsoron kafirai, amma gengedi a sallah kuma daga shaitan ne, don ya kawar da kai daga ganawa da kake da Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. To su kuma wasu jama'an da gengedin bai kama su ba su ne munafukai, wanda Ubangiji Ta'ala ya ce kat a hammatun an fuka, kawunan su kawai ne ya dame su, so da haka ba su da wani abu in ba wato ainihin damuwan kawunan su ba. So da haka su sai suka zama jubana, wato ainihin matsorata, suka zama masu razana, suka ainihin kaucewa gaskiya. To da sababin wato tsoron da suka yi da razanin da suka yi da cewa ba gaskiya suke son su taimakawa, to su Allah Ta'ala bai sanya musu wannan barcin ba, sai zama suna cikin wato damuwa kada kafirin nan su zo su kashe su. To kaga wannan shi ne wato ainihin bambancin da Allah Ta'ala ya bambanta tsakanin mumine da wa'inda ba mumine ba. Su mumine duk da matsalan da suka samu da laifuffukan da suka yi, Allah Ta'ala ya yaya ta musu kuma ya kawo musu gengedi. Sannan su kuma kafirai, su kuma munafukai, Allah Subhanahu Wata'ala bai yafe musu ba, sannan kuma ya sa musu razani da tsoro a cikin zukatan su. Wannan tsoron kuwa ba zai rabu da su ba har zuwa duniya ta tashi, har abadan abadan. To lokacin da aka je irin wannan gengedin ya faruwa lokacin da aka je yakin Badar, lokacin da aka je yakin Badar ba an yi tsoro, musulmi sun da dole za su yi tsoro saboda kafirin sun ninninka su 310 wannan ko mutum 1000 ko mutum 700. Saboda haka ana cikin wannan halin Allah Ta'ala ya saukar da ruwan sama ya sanya wa sahabbai gengedi domin su samu kwanciyar hankali. Saboda haka wannan ruwan sama da wannan gengedin sai sa suka samu nutsuwa, sai tsoron ya fita a ransu kwata-kwata, sai zama na za su iya tinkarar abokanin gabansu ba tare da shakkar su ba. To amma munafiki ba zai samu wannan gatan a wajen Ubangiji Subhanahu Wata'ala. Allah Ta'ala ya ce yazunnuna billahi ghayral haqqi dhanna al-jahiliyya, su abinda suke yi ne suna yi wa Allah Ta'ala mummunan zato irin zaton jahiliyya. Su zaton da suke tunda kafiran nan sun ci galba a kan muminai a tsakiyar yaƙi, ai an gama da muminai gaba ɗaya, yanzu musulunci ya zama bi ya zama tarihi, an halakar da musulunci, an halakar da musulmai gaba ɗaya. To ga wannan shine irin mummunan zato da suke wa Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Wannan kamar yadda Allah Ta'ala yake faɗa cikin suratul Fatih, bal zanantum an lan yanqaliba ar-rasulu wal mu'minuna ila ahlihim abada, abinda kuka yi zato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai juya ba da shi da mu'mini zuwa ga iyalansu har abada. Ina tsammanin an gama da manzo Allah ta kuma an gama da ainihin wato ainihin mu'mini gaba daya. Saboda haka shine suke ta farfaganda, suna ta koye wani abu a cikin zuciyarsu na munafurci, suna bayyana manzo Allah ta kuma cewa su akan gaskiya suke. Abinda suke faɗa shine hallana min al'amri shay'un, yanzu ko me yake mana wala mari ba a hannunmu yake ba, dama shi da samu aka yi muka zo yaƙin gashi yanzu an kashe mu an aiki mana rauni, haka suke ba ba. To shine Allah ta'ala ya yi al'amari gaba ɗayan sai na hannunsa, idan ma baka fito yaƙin ba, Ubangiji subhanahu wa ta'ala in ya kaddara za a kashe ka kuma za a kashe, in ya kaddara mutuwanka wato ainihin za ka mutu. Saboda haka al'amari gaba ɗayansa na yana hannun Allah subhanahu wa ta'ala. To shine Allah ta'ala sai yake musu rashi, yace kul ka gaya muku law kuntum fi buyutikum, da ma a gidajenku kuke da baradar ladina kutiba alaihim alqatlu ila mawadihim, da waɗanda aka kaddara za a kashe su suna cikin gidajensu sai sun fito wannan yaƙin kuma an kashe su, za su fito zuwa ga makwantan su wato inda za a girbe su a kare su. Kenan mutuwa dai babu inda za a yi kabulin wannan, aina ma ta kunu yudrikum almautu walau kuntum fi burujin mushayyada, duk inda kuke mutuwa tana nan tana riskan ku, ko da kun kasance a cikin wato gidaje waɗanda suke abin wato ainihin ɗaukakawa, ko a cikin bene kake ko a ina kake, ajalin kai na nan wato ainihin yana neman ka. Saboda haka ba su da wani wato ainihin mafita idan Allah ta'ala ya kaddara wato ainihin mutuwa za ta kame su. Ubangiji ta'ala ya ce ya yi haka ne domin ya jarrabi abin da ke cikin zukatan su. Wato in ba irin wannan yaƙi ba, ba za a gane mai imani na gaskiya ba da kuma munafiki. Da a ce musulunci nan in ka shige shi za ka yi kuɗi, za ka samu shugabanci, za ka shiga cikin ni'imomi, in kai faɗa da abokin gabanka za ka ci galba a kansa, ko kurza ne ba zai maka ba, da kowa ma zai shiga musulunci zai zama kuma ba zai yi ƙiman da yake da shi a yanzu ba. Saboda haka shi yasa Allah ta'ala ya sanya jarrabawa a cikin wato ainihin harkan imani. Karkai tsammani ka zama musulmi shi kenan da duniya ta samu, a'a, Allah zai iya jarrabanka a cikin musulunci ɗin, ba wai duk baya son ka ba, a'a, ina son ka ne zai jarrabe ka. Za a haɓa Allah wa kwaman ikkalafu, Allah yana son mutane yana wato ainihin jarraban su. Saboda haka jarraba wanda manzo Allah ta kuma ya shiga, da jarraba wanda sahabbai suka shiga a farkon musulunci, shi yake nuna ƙiman musulunci, shi yake nuna darajarsa, kuma shi yake nuna ƙarfin imanin sahabbai. Amma in ba haka ba kan da mutum zai gudu saboda matsalar da suka yi ta samu da tsoro da tashin hankalin da wato ainihin suka shiga. Wannan kuma shi yasa su munafukai suka dinga gudu, suka dinga Allah ta'ala ya dinga tona musu asiri da sababin wato ainihin yaƙi da jarraban su da yake tsoro da makamancin wani. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tsarkake abin da ke cikin zukatan wato ainihin mu'minai, ya cire musu daunan zukatan su, kuma Allah ta'ala ya ce alimun bi dhati sudur, ya san abin da ke cikin wato ainihin wato kiragan su, duk abin da ke cikin kirjin su. To Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sani, idan gaskiya ka kulle Allah ya sani, idan ma mummunan abu ka kulle Ubangiji ta'ala ya sani, kuma zai maka wato ainihin hisabi a kanka. Saboda haka mu ji tsoron Allah, mu gyara halayenmu, mu san cewa Allah ta'ala yana ganin mu dukkan abin da muke. Sai Ubangiji ta'ala ce innal ladina tawallaw minkum,
innal ladina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an innama istazallahum ash-shaytan bi ba'di ma kasabu إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم.
وبنجد تعالى إن الذين تولوا منكم الذي تقوى وتتفجوا يبايا أتكنكم سكبولوا yawmal taqal jam'an, a ranar da jama'u biyu suka haɗu su ne kafirai da mu'minai a ranar yaƙin Uhud. Innama istazallahum ash-shaytanu bi ba'di ma kasabu, shaytan ne ya zamar da su da sababin laifukan da suke da shi. Walaqad afa Allahu anhu, Allah ya musu afuwa. Innallaha ghafurun halim, Allah ne gafara ne kuma mai haƙuri. Wato wanda suka juya ba a ranar Uhud suka gudu, kuma suna cewa kuma mu'minai ne ba munafiki ne yasa suka yi haka ba. Ubangiji ta halaye ce shaitan ne ya zamar da su da sababin abin da suka aikata na laifi. Wannan laifin da suka yi ya sa har Allah ta halaye jarabe su da gudu a wajen yaƙi, ko zai zama sabon laifi shine saba umarnin manzala ta kuma da aka yi a saman wannan dube ne ko kuma ya zama wani tsohon laifi ne wanda suka yi domin zai yi wa da sun yi wani laifi ne sai Allah ya jarabe su a cikin wani domin dama alkawari na ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da kai a wajen yaƙi ba tare da kaburu ba shine ya zama kariƙe addinin Allah shine in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum idan ka rike addinin Allah ya zama kana da imani mai karfi to za ka samu tabbata a wajen yaƙi shi yasa abin da yake wajibi kafin mutum ya je wajen yaƙi shine ya tabbatar da ya yaƙi ran da ya gyara sa sai ka yi jihadun nafsi kafin ka yi jihadun kufar idan ka yaƙi ran ka gyara kanka to za ka samu tabbata a wajen yaƙin kafirai amma idan baka gyara kanka ba to shikenan yanzu shaitan zai zama da kai a wajen yaƙi shi yasa jihadi da yafi kowanne girma shine jihadun nafsi kamar yadda manzon Allah yake cewa al-mujahidu man jahada nafsahu wato mai jihadi shine wanda ya kiran to jihadun nafsi ko baya tabbata sai ka gyara imanin ka ka gyara ayyukan ka nagari kuma ka gyara nafsin wannan ko ta hanyar ka san menene addini ka ka san ilimi na shari'a musulunci ka dinga zuwa wurin wa'azi inda zai goge maka tsatsan zuciya ka dinga sauraron wa'azi wanda zai dinga ƙara maka imani sannan kuma ka yi aiki da abin da kake fahimta na shari'ar musulunci ne sannan kuma bayan nan kuma wato ka kira 'yan uwanka su ma wato su samu abin da ka samu na shari'a sannan ka yi haƙuri a bisa umarni da ke kan aiki da hannun munanan ayyuka wanda su ne maratibul jihadin nan wanda wato Ibn Qayyim ya kawo a cikin Zadul Ma'ad wato jihadin nafsi ala ta'allumi sunna ya karrai a bisa koyan wato ainihin shari'a sannan jihadun nafsi ala al'amal fa ya kiran ka bisa aiki da shari'ar musulunci da hukunce-hukuncen shari'a ne sannan jihadun nafsi ala da'wa fa ya kiran ka bisa kira zuwa ga addinin Allah sannan jihadun nafsi ala sabr fa ya kiran ka bisa hakuri wajen aiki da abin da ka fahimta shi da kuma kira shi zuwa gare shi to idan ya zama da imanin ka ya tabbata kuma kana da takikken ilimi na shari'ar musulunci to a lokacin idan ka tinkari kafirai za ka iya nasara amma idan ka zama na jahili ne baka san ma meye addinin ka ba ko kuma kana saba wa ubangiji subhanahu wataala sai a za ka yi ka samu tabbata a wajen jihadi ba za ka samu ba karshen ta maimakon ka yi jihadi ma za ka je kana kashe musulmi wannan shi ne abin da ke faruwa a duniyar musulmi yanzu ko dai ya zama da mutum jahili ne dama bai ma san meye ka'idodin jihadi ba sai je ya shiga a karshe sai ya zama ɓarnan da zai tafi gyaran da zai ko kuma akwai son zuciya a tare da shi yana saba wa Allah ta'ala Allah ta'ala ba zai ba shi sabati a wajen wato ainihin jihadin ba to ka duba ko da karamin laifi ne irin ƙananan laifuka da musulmi suke a zamanin manzala ta kuma wannan ya zama na sababin da za su gudu a wajen yaƙi ina ga manya-manya laifuka da muke yi isa zuwa abin da ke zama wajibi shine ka tsaya ka gyara kanka ma da ka zo mutumin kirki ka yaƙi ranka da ke jikinka kafin ka ce za ka je ka yaƙi kafirai idan baka yaƙi ranka ka zo mutumin kirki ba ba yadda za a aika shi ka ce za ka yaƙi kafirai ko ka ce za ka wato ainihin jihadi gudu a wajen yaƙi babban laifi yana daga cikin manya-manyan laifuka wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari cewa laifuka guda bakwai suna halakar da mutum daga ciki akwai at-tawalli wa mazah wato shine juya baya a lokacin da ake yaƙi domin idan ka gudu a lokacin da ake yaƙi za ka kawo musulunci mai cika a ciki kai da farko dai ka aikata abin da yake na haramun domin dole ka je ka tabbata idan kana wajen yaƙi sannan na biyu kuma za ka kawo mutumin rauni idan wani ya ga kana gudu shi ma zai ruga da gudu to da haka za ka samu gudun da aka yi yaƙin hudu wasu ne suka fara sai wasu suka bi to ka ga wannan zai sa a ci gaba a kan musulmi ke sa musulunci ya haramta wato gudu a wurin yaƙi sai dai idan musulman suka ninka suka fi ninkin ku biyu ko suka kai ninkin ku biyu kafirai da suka kai ninkin ku biyu to wannan kuna iya gudu a wajen yaƙi don ubangiji ta'ala ya sauƙaƙe wa muminai yace idan har kafiran suka ninka ku to wannan kan idan ka ga za su haɗa kaka za ka iya gudu amma in ba su kai ninkin ku biyu ba ba su wuce ninkin ku biyu ba to wannan kan ba za ka ainihin wato gudu a wajen yaƙi ba domin za ka dawo wato ainihin musulmi rauni wannan shi ne abin da ya faru da wato ainihin musulmi a yaƙin wato gudu shi yasa Allah ta'ala ya ce hakan ya faru da su ne bi ba'di ma kasabu da shashin abin da suka aikata na laifi da duk musibar da kaga ta faru a cikin al'umma to ka tabbatar da sababbin zunuban su ne don ubangiji ta ala baya zalun tambayi kuma rabbuka bi zallami lil abid Allah ta'ala baya zalun tambayi وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير duk abin da ya same ku na musiba ku ka jawo kanku kuma Ubangiji Ta'ala yana yafi mu yawa da Allah Ta'ala zai kama mu a bisa laifukan da muke yi a nan duniya Ubangiji Ta'ala ke da bai zabi da gar ko musulmi ne ke tafiya a baya kaka da Allah Ta'ala zai shafi wato mutane gaba ɗaya a doron kasa amma yana mana afuwa ne yana yi mana afuwa ne baya kama mu akan laifukan da muke yi gaba ɗaya to amma a yanzu abin da yake da wahala shine idan bala'i ya afka musulmi su tsaya su nitsu su yadda cewa su suka jawo kansu din ba sa yadda idan sai za su yi amfani da wasu dabarun ko kuma mutum ya shiga cikin hali na tsoro da tsimuwa maimakon ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala duk wata masifa maganin ta istighfari koma zuwa ga Allah ta'ala wa kuntum tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa'a 'alaykum mijrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar ma lakum la tarjuna lillahi wa qara to da haka idan fari ne shiga cikin al'umma aka dauke ruwa Allah ta ya ce ku istighfari sare ta yaya wasifa ne ta kama istighfari talauti da ja'iha wani abu da zai zo ya farta abinda ya lalata maka zuciyarka to ka kama istighfari wata kila laifi ne kai wa Allah subhanahu wa ta'ala ya dawo kafirin su ci dalba a kanku duka istighfari shi ne magani mu koma zuwa ga Allah ta'ala mu ainihin tuba zuwa gare shi Ubangiji ta'ala sai ya ce mana wannan laifin ku kai to mu idan aka yafe laifin ba ka iya gane za ka yi ta tuba kai ki tuba da fatan Allah ta'ala ya yafe maka amma zaka gane Allah ya karbi tubanka ko bai karba ba wannan kai kudi ba za ka gane ba amma sahabbai sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda matsayin su a wajen Ubangiji Ta'ala idan ya faɗi laifin su sai ya gafarta a can yayi bayani matsalan da suka samu wanda suka jawo har aka samu matsala a yaki amma Allah Ta'ala ya ce ya yafi musu to anan ma da yace abun da ya same ku a wannan rana na yakin Uhud shedan ne ya zamar da ku kuka yi abin da ba daidai ba bi ba'zi ma kasabu saboda shashin zunuban da kuka aikata a kan baya banda wanda kuka aikata a nan wato ainihin yakin Uhud sai Allah ta'ala ce wa laqad afa Allahu anhu Allah ya muku afwa shikenan wanda zai fi da suka yi a baya ma Allah ya yafe muku balanta na kuma wanda suka yi wato ainihin yanzu kuma yace inna Allaha ghafurun halim Allah ne gafara ne kuma Ubangiji Ta'ala mai tsinkiri wato gafara ta tana da yiwuwa sannan baya gaggawa wajen yi wa wanda suka safa masa hukuma wannan shine matsayin da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke idan sun yi laifin tun a duniya sai Allah ya ce ya yafe mu to amma kai baka da wannan gatan sai dai kai ta istighfari kai ta yi tsakaninka da Allah da fatan Ubangiji subhanahu wataala wato ainihin ya yafe maka amma sahabban manzon Allah ta sama dukkanin su yan aljanna ne Ubangiji Ta'ala ya yafe musu ne kukan da suka yi kuma ya musu alƙawarin aljanna kamar yadda Ibn Hazm wato Al-Zahiri yake cewa dukkanin sahabban manzo Allah ba babu dan wuta ko kwaya ɗaya sahabi manzo Allah shi ne wanda ya imani da manzo Allah ta kuma kuma ya mutu akan imanin sa kuma ya kai shi ya aji da shi to saboda Ubangiji Ta'ala ya ce la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatala ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu wa'adallahu waɗanda suka gaban da suka musulunta a farkon musulunci tun ana maka kafin a yi fata Umarka ko bayan an yi hijira kafin a yi fata Umarka suka yi suka ciyar da dukiyarsu fi sabilillah suka yi jihadi Ubangiji Ta'ala ya ce ba sa zama daidai da waɗanda suka yi jihadi suka ciyar da dukiyarsu bayan an yi fata Umarka wato an buɗe garin Makka da yaƙi amma Allah Ta'ala ya ce wa kullum wa'adallahu al-husna kowane daga cikinku Allah ya masa alƙawarin aljanna ko da Ubangiji Ta'ala ya tanada muku aljanna aljanna ita ce muku wannan to anan yanzu duk wanda kaje zo yana kushe maka sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ba gaskiya bane yana kuma rusa maka addinin musulunci to sabai to ni Allah ya ce muku ya ce yan aljanna ne to wane ne kuma yau zai zo ya ce sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba mutane shirki bane Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tsarkake su ya daga darajar su akan duk wani wanda yake ba sahabi ba kamar yadda Abdullahi bin Umar yake cewa لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هذا ذاكي صحاب منهم الله صلى الله عليه وسلم ولا مقام عليهم ساعة ما رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبادة عليكم عمره أي وجه صحابي تعرض مزاج ما نعوى عليها يا في عبادة تطور رأيك imam yace abubuwan guda ya hadinu ashin kasancewa mutum daraja ta sahabi kasancewansa sahabi ne babu wata daraja da take daidai da wannan daraja sai dai zaka zama annabin Allah amma in dai ba kai annabi bane ba zaka kai darajar sahabi ba sai ka ko da ka karanta sun saba wa Allah ko sun wani abu na matsala a cikin alqur'ani ko a tarihi to ka sani kuma ubangiji ta'ala ya yafe mu idan an riga an yafe maka laifin ka kuma ba za a kama ka da wannan laifin ba Allah ta'ala ma a cikin su bai kama su da laifin ba ya yafe mu to kai wane ne kuma da zaka zo ka kama su da wannan laifin to da ka san kiman sabon manzara da kuma san darajar su to kan kuma sharri'in shi a wanda suke sake su Allah ta'ala ya kara mana imani Allah ya mana afwa ya ki mana zunuban mu wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh